ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cikakka godiyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon sake hallara a wannan masallaci na Abu Ubaida radiyallahu an da ke nan makaranta hadda al-Qur'ani mai girma daru tafiz al-Qur'ani al-Karim a nan garin Shagari a wannan dare na 11 ga watan Ramadan ya yini na 10 kenan ga Ramadan ranar Alhamis, domin ci gaba da tafsirin da mun ka faro tun farkon wannan wata mai alfarma watan azumin Ramadan. Kamar yadda an ka sani cikin yarda Allah da ikon sa, jiya mun kai ƙarshen tafsirin sura ta 40 da hudu jerin surorin Al-Qur'ani wato surar Dukhan, wanda a yau cikin yarda Allah da ikon sa za mu ci gaba da tafsirin wato suratul Jasiya sura ta 45 a jerin surorin Al-Qur'ani mai girma. Muna roƙon Allah madaukakin sarki shi muna jagora, Allah ya azurta mu ikhlasi ya samu yi domin sa, kuma ya azurta mu faɗin abin da daidai. Wannan dai sura ana ce mata surar Jasiya, Makka an ka saukar da ita. Wasu malumma sun taugaci ayoyi guda 14 suka ce waɗannan ayoyi ɗin ba Makka an ka saukar da su ba, Madina an ka saukar. Duka dai in an ka haɗa waɗannan ayoyin, surar gaba ɗaya tana da aya 37. Malamai suka ce an saukar da wannan sura bayan saukar surar da ya taggabace ta ajiya, wato surar Dukhan. Ita dai wannan sura wadda aka ce ma suratul Jasiya, wato tana magana akan aƙidar musulunci. Wato ta yawaita magana, ta faɗaɗa magana dangane da abin da ya shafi wato imani da Allah maɗaukakin sarki da kaɗaitakarsa, imani da Al-Qur'ani, imani da annabcin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, imani da ranar lahira, imani da cewa za a koma tayar da mutane, imani da cewa za a yi mutane sakayya. Kusan ma dai a ce wannan sura gaba ɗaya tana zagaye ne a zagaye wato na abin da ya shafi tsayar da dalilai da kawo hujjoji akan kaɗaitaka Allah Ubangijin halittu gaba ɗaya. wannan sura idan mun fara karatunta da fassararta za a ga hakan. Za a ga surar tana bijirowa ne da hujjoji da dalilai ƙarara masu nuna kaɗaitakar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma cancanta a kaɗaita shi da bauta. Surar za ku ga wato ta fara da magana game da Alƙur'ani mai girma da kuma wato mabubbugar Alƙur'ani inda Alƙur'ani ya fito. Wato shi ne wurin Allah mabuwayi a cikin mulkinsa mai hikima a cikin halittarsa, wanda yake shi ne ya saukar da wannan littafi mai girma domin rahama ga bayinsa. Ya saukar da Alƙur'ani domin Alƙur'ani ya zamo fitila mai haskakawa ga rayuwar 'yan adam gaba ɗaya. Ƙur'ani ya zama fitila wanda zai haskaka a kan hanyar da mutum zai bi zuwa ga samun sa'ada waton arziki da alheri. Kamar yadda za mu ga surat a cikin ɓangaren wasu ayoyi, waton ta ambaci irin abubuwan da Allah ya baza na halittu daban-daban a cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya. Domin waɗannan ayoyin da Allah ya baza, waɗannan halittu da Allah ya baza su zamo wato izina ga mutum ya gane ƙudura Allah da girman Allah. Irin abubuwan da Allah ya watsa cikin sammai da ƙasai dukkaninsu suna nuni zuwa ga kaɗaitaka Allah da girman Allah maɗaukakin sarki. Dangane da halittar shi kai ne mutum, da kuma irin ni'imomin da Allah ya yi wa mutum, da kuma sauran halittu gaba ɗaya, dukkaninsu suna nuni zuwa ga kaɗaitaka Allah da cancanta a kaɗaita shi da bauta. Idan ka dubi yadda wato ake samun karɓa in karɓa tsakanin dare da yini, dare ya zo ya wuce yini ya zo ya karɓa, yini ya wuce dare ya karɓa, ba tare da an samu tangarɗa ba, da hore yadda iska yake jujjuyawa, wata rana ya bugo kudu zuwa arewa, wata rana ya bugo gabas zuwa yamma, yamma zuwa gabas, da taddowa wato tadda giragizai ɗauke da ruwa, duka waɗannan ayoyi ne waɗanda ke nuna muna girman Allah da kaɗaitakarsa. Domin dukkaninsu suna nuni ga fili fallaucewa Allah maɗaukakin sarki yana da girma mabuwayi ne, kuma suna nuna muna ƙudurarsa da kaɗaitakarsa. Sa'annan surar ta yi magana a kan mujirmai, mutane masu ƙaryatar da Alƙur'ani, waɗanda suna jin ayoyin Allah haskaka ana karantawa dalla-dalla, amma ya zama ba su ƙaruwa da komi in bancin girman kai da ƙetar iyaka. Waɗannan mutane Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani, cikin wannan sura, ya gargaɗe su, ya tsawace su, ya ƙyace musu azaba mai raɗaɗi wadda za ta afku gare su a nan duniya da kuma ranar lahira. To haka idan mun kabi dai surat, za mu ga ta yi magana game da irin manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi ga bayinsa domin su gode masa. Su yi tunani game da ni'imomin Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya lulluɓe su da waɗannan ni'imomi, domin su sani cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake musu waɗannan ni'imomi. Babu mafitar wannan ni'imomi in ba gare shi ba. Ni'imomi na bayyane da ni'imomi na bayyane na ɓoye, dukkansu suna fitowa ne daga wajen Allah. Saboda haka babu wani mai halitta, babu wani mai azabtawa sai Allah shi kaɗai. In ko haka ne, shi kaɗai ne ya cancanci a bauta ma, shi kaɗai ne ya cancanci a kaɗaita shi da kowane irin nau'i na bauta. Duk wanda ya juyar da wani nau'i na ibada zuwa ga wani ba Allah ba, ya yi zalunci. A ƙarshe sura ta yi magana game da girmamawar da Allah ya wa bani Isra'ila, a inda ya karrama su da karramawa kala-kala, amma da su koyar da waton sun karama wannan karramawar da Allah ya yi musu da butulci, da saƙon Allah da musu ni'imar Allah. Ya yi faɗa muna wannan ne domin gada mu zan irinsu, kamar yadda sura ta ambaci wato matsaya na ɗugatu mutane masu ƙetare iyaka mujirman mutane waɗanda suka yi fito na fito da da'awan manzannai da yadda ta kaya ƙarshe, kamar yadda sura ta yi bayani cewa dai Allah maɗaukakin sarki wato ga adalcinsa da hikimarsa wato ba zai daidaita tsakanin mutanen kirki da mutanen banza ba. Allah a adalcinsa zai ba kowa irin abin da ya aikata, mutumin kirki sakayya ta alheri, mutumin banza sakayya ta yi ta wato miyagun mutane. Kamar yadda Allah ba zai sa a shiraren mutane su zan daidai da waɗanda suke barrantaccen mutane ba. Ƙarshe sura ta bayyanar da dalilin ɓatar mushrikai, wato shi ne laifinsu da riƙon da sun kai masun zukatansu ya zan abin bauta gare su, har wannan ya zan ya ruhe musu basira, ya zan ba su shiruwa zuwa ga gaskiya har abada. Wannan dai shi ne abubuwan da wato sura ta tattauna a kai, wanda a ƙarshe sura sai ta rufe da raba mutane zuwa kashi biyu. Kashi na farko aljanna, kashi na biyu cikin wuta. Duka waɗannan za mu gane su insha Allahu a cikin wannan sura. Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da cewa na ayoyi guda biyar. Aya ta farko ita ce Hamim. Allah ya bar wa kai ne sanin abin da ke kunshi cikin waɗannan haruffa ɗin, amma haruffa ne masu nuna wato mu'jiza alƙur'ani mai girma, da cewa duk da waɗannan haruffa na larabci ne, amma ku Larabawa an ƙalubalance ku, kuma ku haɗa ƙur'ani da irin waɗanga haruffan da kuke haɗawa ku yi magana, amma kun kasa. Sai Allah maɗaukakin sarki ya gwaɓaɓa lamarin ƙur'ani, domin mu sani ƙur'ani ba abin wargina ba, ba maganar wani ne ba daga cikin talikai, a'a tanzilun. Shi alƙur'ani littafi ne mai girma, domin saukarwa ne wato minallahi daga wurin Allah al-azizi, wato Allah nan mabuwayi al-hakim mai hikima. To ƙur'ani daga wuri ne ya fito, don mu sani cewa wannan al-ƙur'ani ba wani taliki ne ya faɗe shi ba, ba rubutun wani taliki ba ne, ba shifta ne ga wani taliki ba, a'a shi al-ƙur'ani ga wannan ne al-azizu fi mulkihi al-hakimu fi sani'ihi. Ya fito ne daga wannan da yake mabuwayi a cikin mulkin sa, mai hikima cikin abin da ya sana'anta. wannan dil allazi la yasdiru anhu illa kullu ma fihi hikmatun wa maslahatun lil ibad. Sarkin nan da babu wani abu mai hudowa daga wurin sa sai face abin da yake akwai cikakken hikima a ciki da maslaha babba ga bayin sa. Don haka ku sani alqur'anin nan littafi ne mai girma, ku rika shi da muhimmanci. Duk wani mai son rahama to ya rungumi qur'ani, duk mai son wadata ya rungumi alqur'ani, duk mai son daukakar duniya da ta lahira ya rungumi alqur'ani, duk wanda yake son kukuta daga sharri na bayyane da na koye ya rungumi alqur'ani, ya karanta alqur'ani, ya maida hankali ga ayoyin nan na alqur'ani domin ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa, domin ya kore waswasin shedan, kazantar shedan. Shi alqur'ani yana wanke zukatan masu karanta shi, shi alqur'ani yana sabis ga hankula, yana sabis ga kwakwali na waɗanda suke tadabburin sa. Domin littafi ne daga wurin Allah gagar misali, littafi ne mai girma, littafi ne mai daraja. Kowai rike shi ba zai ji kunya ba, kowai rika shi ba zai taɓe ba, kowa ya mai sai madogara ya samu madogarar da ba zai faɗi ba har abada. Alqur'ani kudaliyan littafi ne daga wurin Allah. Allah maɗaukakin sarki a cikin alqur'ani ɗin sai ya bayyana mana dalilan da ka nuna kadaitakarsa da ƙudurarsa. Ya ce inna fis samawati wal ardi, lalle ne a cikin halittar sammai da halittar ƙasa idan mun kwantar da hankalinmu mun kariba da kyau, la ayatin wallahi akwai ayoyi, dalla dalla lil mu'minina ga masu mu'minai, ga masu imani, mana ga masu yin imani. Kenan da za mu kwantar da hankalinmu mu dibi irin halittar da Allah ya yi wa sama ba tare da ya sa ginshiki ya tallabi ta ba, da irin abubuwan da Allah ya baza cikin sararin sama na taurari da rana da wata da sauran duniyoyi daban-daban, da abubuwan da Allah ya halitta waɗanda ban ma ga su ba, ban san su ba, sai dai mu ji labari a cikin alqur'ani. Kowan lura da wannan ya san cewa waɗannan abubuwa suna jan hankali zuwa ga gane girman Allah. Wannan na sa wanda bai da imani yayi imani, wanda bai yarda da Allah ba ya yarda da Allah. Shi yasa yake lil mu'minina ga masu imani. Sannan na biyu, wa fi khalqikum, game da halittar ku ku mutane, idan ka tsaya ka dibi halittar ka da yadda Allah ya tsara halittar ka, Allah ya kyautatar da halittar ka, ya gyara surar ka, ya tsara maka yadda zaka gudanar da lamuran ka, komai naka yazo daidai da buƙatar rayuwar ka, wannan dai in ka tsaya ka diba ya ishe ka ka gane lalle lalle Allah maɗaukakin sarki mai cikakken ƙudura ne, mai cikakken iko ne, mai hikima ne. Haka ma da zaka duba ma ya bussu min dabati, irin abinda Allah ya watsa a bisa doron ƙasa, wato na sauran dabbobi, na sauran halittu tun daga manyan dabbobi har zuwa ƙananan su da ƙananan ƙwari da tsuntsaye, duk waɗannan in ka dibe su da idanu na basira da lura, zaka gano lallai ne akwai babbar hikima na halittar su. Kuma zaka gane wannan da ya halicce su hikimarsa ba ta da iyaka, ƙudurarsa ba ta da iyaka, domin zaka ga kowane su kaga yadda yake ta'ammuli. Yanzu idan ka dibi tsuntsuwa kaga yadda take zuwa ta yi ƙoto ta zo ta ba ɗiyanta, abin zai baka mamaki. Zaka ga itace yayi dubu ga wuri, zaka ga gijin tsuntsu yayi dubu ga wuri, amma sai kaga tsuntsuwa ta fita ta je ta bito abinci, ta ciyo tsutsa, ta ciyo ƙwari, ta ciyo ɗiyan itace, duk waɗannan gijin da annan fiye da dubu ta san inda za ta na, ta san nata giji, ta san nata ɗiya, za ta ta san magijinta cikin dubu ta san nata, za ta zo ga gijinta ko da take zuwa ɗiyanta suna jin alamominta, idanun su ruhe, za su buɗe bakunansu su saki ita ko ta rika sako musu, ta rika amayo abin da ta ci, tana zuba musu cikin bakunansu, da haka za ta yi renin su har su girma. Wane ne ya sanar da wagga tsuntsuwa na ta je tayo koto ta samo abinci, sannan ta wuce ita tuna mil barkatai daga wani daji zuwa wani daji tsakanin inda za ta yi koto da inda za ta koma wajen ɗiyanta, kila akwai mil fiye da 10, fiye da 20, fiye da 100. Za ta je ta yi koton kuma ta taso ba ta ɓatan hanya, ta zo wannan dajin, ta tarar da itatuna dubbai, ta tarar da irin gijinta ga sunan barkatai. Amma waye gwada mata na ta gane na ta gije, ta gane na ta ɗiya, har ta je ta sa musu abinci a bakinsu in ba Allah ba. Kai wanga bai ishe ka ka gane girman Allah ba? Wake nuna ma yar tunki yadda an ka haifa yanzu, wane ne gwada mata ga inda nono yake, har za ta kama nonon waton uwarta ta kama tsutsa? Waye koya mata yadda ake tsutsa? Wa koya mata yadda za ta yi har ta sha? Uwarta ce ta riko ta ta dunguna mata nono? Wane ne ya gwada mata yadda za ta yi ta sha? Haka idan ka dibi dukkanin halittu gaba daya, ka dibi yadda suke tafiyar da rayukansu, ka koma kai karatun duniyar halittu da yadda suka rayuwa da yadda suke tafiyar da lamuransu, abin zai baka mamaki. Sai ka tambayi kanka, shin waɗanga halittu wane ne ya aza su bisa ga hanya? Wane ne ya gwada musu wannan hikima? Waye jagorance su na su fahimci waɗanga abubuwa? To daga nan ne za ka gane cewa babu wani in ba Allah ba. Shi wannan Alwahidul Qaharu shi ne ya sanar da su, shi ne ya gane da su waɗannan abubuwa. Shi ya sa ya ce ayatun, waɗanga abubuwa duka ayoyi ne, liƙaumin yuƙinuna. Can ya ce lilmu'minina, nan sai ya ce liƙaumin yuƙinuna, ga mutane masu sakankan cewa ai waɗanda bayan sun yi imani za su ƙara samu yaƙini idan sun ka dibi waɗannan abubuwa. Kowa ya tsaya dibi tsarin farustansa, ya dibi yadda Allah ya ɗuɗɗura farustansa wani ƙashi bisa wani ƙashi, yadda Allah ya tsara masa silsila wato ƙashin bayansa, ya tsara masa wani ƙashi ɗore da wani ƙashi, ya tsara masa ajiyoji, ya tsara masa duk waɗanga ine dibe su, zai ƙara samun yaƙini na gane cewa Allah maɗaukin sarki, Ubangiji ne mai ƙudura makaɗaici, wanda yake abinnan, wanda yake ƙudurarsa ta wuce duk wani tunanin wani mai tunani. Babu wani abin da bawa zai illa ya ƙara sallama al'amari zuwa ga Allah, ya ƙara sakankancewa. Shi ya sa Allah ce liƙaumin yuƙinun, ga mutane masu sakankancewa. Sannan ya zo ga aya watan ta biyar, ya ce waqtilatil layli wan nahari. Haka idan mun ka dibi watan sassaɓawar dare, mun ka dibi sassaɓawar yini, watan yadda dare da yini suke saɓa ma juna, ba su gamewa, ba su cin karo da junansu. Yau a ce dare ya taso, yini shi ko ya taso, sun game, sun garwaye ga juna, ba a samun wannan. Ka dibi yadda suke sassaɓawa daidai lokacin da dare ya gama nashi aikin da Allah ya sa shi, bai yadda watan yini ya isko shi, yana buna lokaci ne na kaiwa, yana ɗagawa yini shi ko yana isowa. Wannan jiddadun alaina, turar da Allah maɗaukin sarki ya halicce su. Haka suke tafiya, ba su saɓa ma juna, ba su cin karo da junansu, har zuwa lokacin da Allah zai tsayar da su, lokacin da Allah zai yamutsa al'amarinsu, lokacin da duniya ta zo ƙarshe kenan. Wannan bai ishe ka ka gane girman Allah ba? Wannan bai ishe ka ka gane lalle wanda ya wannan lalle ne cikakken sarki ne makaɗaici, wanda ya cancanci a kaɗaita shi shi kaɗai da bauta? Sannan in ka duba wa ma anzalallah, da irin abin da Allah ya saukar minas sama'i, daga sama, min rizqin na arziki, wato irin abin da Allah ya saukar daga sama zuwa ƙasa na arziki, domin mu da ke rayuwa a bisa doron ƙasa, arzikinmu na hitowa ne wato daga sama. Allah maɗaukin sarki yake sauko muna da arzikinmu, domin Allah maɗaukin sarki yana saukan muna ne da ruwa, waɗannan ruwan su ne dalilin arzikinmu. wazara Allah ya rike ruwa shikenan, ko kuma ga ruwan ya hana mu yi noma shikenan mun shiga cikin wani yanayi, yanayi mai ban tsoro, yanayi na tashin hankali. Saboda haka rayuwar mu gaba ɗaya kacokan ya dogara ne ga ruwan sama wanda yake da shine rayuwar mu, watan za ta ci gaba da dorewa wurin samu abinci wajen rayuwar mu. Shi yasa Imam Ibn Kathir ya faɗa a tafsirin sa, yace wa samma ta'ala al-matar rizqan, yace kaga sai Allah ya ambaci, watan sama ya ambace ta da arziki. Yace wa anzala wa ma anzala Allahu minas samaa, sai ce min rizqin, da abin da Allah ya saukar na sama na arziki, bai ce ruwa ba, sai ce arziki, domin ruwan su a arziki, da annabi hi yahsulur rizq. Ibn Kathir yace domin da wannan ne wato arziki ke samuwa ga mutane, in babu babu yadda za a yi mutane su rayu. To wanga dai ya ishe ka, ka gane girman Allah, ka gane ɗaukaka Allah, ka gane buwaya Allah, ya zamanto ka kaɗaita shi da bauta. Allah maɗaukakin sarki da ya saukar da waɗannan ruwa daga sama, kami ya saukar da ruwan, ƙasa ta riga ta ƙeƙashe, ƙasa ta bushe ƙayau, babu wani abin da ke fitowa cikinta na tsirrai domin bushewar da ta yi, babu wani abu na alheri da yake fitowa cikinta. Amma Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya saukar da ruwa, fa ahya bihil arda, sai ya rayar da ƙasa da waɗannan ruwan, ai sai ƙasa ta dawo da rayuwarta bayan tana matatta, sai ta dawo da damshinta bayan ƙeƙashewarta, ta dawo da sanyinta bayan bushewarta, ba da mautiya wato bayan mutuwarta kenan, sai ta sake dawowa ta rayu. Bayan dacen ta zan busasshiya da ita, ƙeƙasasshiya da ita, babu wani abin da lana ba ta fiha wala zar, babu tsiro a cikinta, babu shukka a ciki. Amma kuma sai Allah maɗaukakin sarki dalilin saukar da ruwa a bisa doron ƙasa, sai Allah ya fitar da nau'u'uka na shike-shike da ɗiyen itace da tsirrai kala-kala, domin mu samu abinci, domin mu ci gaba da rayuwa. Idan mun kadibi waɗannan abubuwa duka, zai sa mu gane girman Allah. Ba ma nan kaɗai ba, ya ce wa tasrifin riyahi, haka ma da jujjuya iska, waton Allah ya juya iska, junuban wa shimalan, waton daga abinan daga kudu zuwa ina, zuwa waton arewa. Wani lokaci ka isko iska baridan, ka isko iska da sanyi, mutane na haɗin kai iskan ga akwai sanyi. Wani lokaci ko hara ka isko watan iskan gada zafi, sai ka je mutane na waɗin kai ana buga iska mai zafi. Wane ne yake sa wannan iskan ya zama wani lokaci mai sanyi? Wane ne yake sa wannan iskan da shi din ne wani lokaci ya zama mai sanyi, wani lokaci ya zama mai zafi? Wake tadowa da iska daga kudu zuwa arewa, daga arewa zuwa kudu, daga gabas zuwa yamma, daga yamma zuwa gabas, wane ne yake yin wannan? Idan ka duba duka, za su baka cewa duk waɗannan ayatun ayoyi ne liƙaumin, ga mutane yaƙiluna, mutane ne wata, ga mutane masu hankalta. Ma'ana lokacin da mutum ya samu yaƙini, ya samu imani, zai ƙaru da yaƙini in ya dibi halittar dabbobi, ya zo ya dibi ma halittarsa shi karan kai ne, yadda Allah ya halicce shi daga ɗigon maniyyi, yana ɗigon maniyyi ya kwan 40, Allah ya canza wannan maniyin zuwa ga sarin jini, ya kwan 40, Allah ya canza wannan sarin jinin zuwa tsoka, yana kwana 40, bayan ya kwan 40 yana tsoka, Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙashi da komi cikin jikinsa, sa'annan ya hura masa rai. Ya dibi irin wannan mataki bayan mataki da Allah ya halicce shi, wannan zai sa shi ya yi tunani, wato ya ƙara gane girman Allah. Kun ga can da ya ce liƙaumin yu'minun, can na biyu sai ya ce liƙaumin yuƙinun, nan kuma sai ya ce mini ne liƙaumin ya tafakkarun, ga mutane masu tunani. Domin imani shi ke jawo yaƙini, yaƙini kuma shi ke sa mutum ya riƙa tunanin ayoyin Allah, ya rika gane girman Allah madaukakin sarki. Shi yasa ma wato malaman tafsiri suka yi bayani misali malam mai sawi a cikin littafin sa sawi yace zakarallahu subhanahu wata'ala min ad-dala'il, yace Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wani abu na dalilai sittatan guda shida fi salasi aya cikin ayoyin nan watan guda uku da muka karanta, yace khatamal ula inda ya kare aya farko bi da cewa lil mu'minina ga mu'minai, wasaniya aya ta biyu ya cika yuqinuna da mutane masu fatankan cewa, wasalisa na uku ya cika bi da kuma yaqiluna mutane masu hankalta, wato mutane masu tunani masu hankalta kenan. To me yasa waɗanga abubuwa duka sun ka canza? Allah bai kawo su da ibara guda ba, yace liqaumin la bunga yace lil mu'minina nan yazo ce yuqinuna nan yace yaqiluna, me yasa bai kawo su da ibara guda ba? Sai malam mai sawi yace akwai hikimomi da yasa Allah bai kawo wannan ba, yace wa wajhu tagayyur, abinda a huskaccen canzawa tsakanin su a wajen ta'abiri, annal insana cewa mutum idza ta'ammala idan ya lura da kulawa cikin halittar samai da ƙasa ya gane cewa labudda akwai wanda ya sana'anta su, to wanga zai sa yayi imani, inda ba maguje ne, inda tegan ne, inda zindiki ne, yanzu sai ya dawo ya gane lalle ne akwai Allah. Da yawa daga cikin mutane waɗanda sun ka musulunta ta hanyar dibin halittun Allah a cikin samai da ƙasai sun ka tambaye kansu waye wannan halitta, babu amsa in ba Allah ba, wannan yasa sun ka yi imani. To daga nan bayan imani, wa idza nazara fi halqi nafsihi, idan ya dibi yadda Allah ya halice shi, ya dibi halittar kansa na inda Allah ya fari halittar sa daga digon maniyi, yana digon maniyi ya koma sarin jini, yana sarin jini ya koma tsoka da ƙashi, daga nan Allah ya busa masa rayuwa, wanga zai sa ya ƙara imani bisa ga wancan da aka gare shi, sai ya zamo fa aikana, sai ya samu yaqini kenan, wato ya samu promotion daga imani zuwa yaqini. Daga nan kuma idan ya dibi duk sauran abubuwan da ke faruwa na jujjuyawar iska daga zafi zuwa sanyi, da kuma yadda rana da wata suke tafiya da'ibaini ba tare da sun saba ba, da kuma yadda yini da dare suke canjin lokaci ba tare da sun yi karo ba, in ya dibi waɗannan abubuwa su gaba ɗaya, wato za su ba shi dama nan kuma lallai ne ya ƙara samun hankali, ya samu ƙarin gogewa wajen watan tunani da zurfin hankali. Shi yasa yake liqaumi yaqilun, wannan duka yana nuna muna girman Allah da daukakar sa da cancantar abauta masa shi kadai. Sannan Allah madaukakin sarki yace, a waɗannan ayoyi wato daga aya ta shidda zuwa wato aya ta tara ko aya ta takwas, Allah tabaraka wa ta'ala ce tilka ayatullahi, waɗannan abubuwa da an ka karanto muku tun farkon wannan sura har zuwa daidai wannan gaba, to ku sani fa ayoyi ne na Allah madaukakin sarki. An gane ai waɗannan ayoyi ne da hujjoji da dalilai masu nuni akan kadaitaka Allah da kudurarsa, shine ma'ana tilka ayatullahi natluha alayka, muna karanta waɗannan ayoyin alayka akan ka ya Muhammadu, bi ma'ana ya kai Muhammadu da al'ummarka, muna karanta muna kissanta labarin waɗanga ayoyi gare ka da kai al'ummarka gaba daya domin mi bil haqqi watan da gaskiya watan wanda yake babu gumudi ciki ne babu tangarda a ciki ne watan gaskiya fallau bayyananna abu wanda yake ba a buƙatar cewa ay gardama babu buƙatar ay jayayya akan waɗanga abubuwa cewa ba Allah halice su ba babu wanda ya isa ya bugi kirji ya ce shi yayi kusun gida ne ko shi yayi ƙeye gida ne ko shi yayi tarmalin gida ne bai isa ba dan ya san ba shi yayi shi ba ba wanda ya isa yayi jayayya cewa a'a ai wata rana ai karo tsakanin dare da yini an hadu an gwarza wanga ya saki hanya ne sun hadu ko tsakanin rana da wata ko tsakanin ka ba wanda ya isa ya fadi wannan ashe kenan waɗanga ayoyi bayyananni ne tabbataci wanda yake yana yanke halshen duk wani mai son gardama babu dama ya gardama to idan ya zan ayoyin Allah bayyananni ne haka karara to fa bi ayi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minu shin da wace magana ce da wani zance ne baya ga zancen Allah da ayoyin Allah za su yi imani idan ba su yi imani ba da maganar Allah ku hada muna wace magana za su yi imani su kafirai in har magana Allah bata gamce su ba yasa sun kai imani to wace magana za ta gamsar da su wace hujja ce za ta gamsar da su har wanda zai sa su yi imani idza lam yusaddiq kufar makka bi kalamillah kafiran makka waɗanda annabi ya gwagwarmaya da su da waɗanda biyo baya gare su idan ba su gazgata littafin Allah ba ba su gazgata magana Allah ba ba su gazgata ba su yi imani da hujjoji da dalilai ba to fa bi ayi kalami yu'minuna wa yusaddiqun da wace magana ce za su yi imani su gazgata baya ga wannan akwai ku duba muna zanga na'am kun ga kenan ashe wanda maganar Allah ba sa yi imani ba babu wani abin da zai sa yi imani wanda duk maganar Allah ba zan dalilin ya gane ba babu maganar da za ta sa shi ya gane duk wanda Qur'ani bai zan yadiya ba gare shi ne ya gane abinda ya gane gaskiya ya gane ƙarya to da wani littafi ne zai gane gaskiya zai gane ƙarya babu shi ashe kenan duk wanda ke cewa wai shi bai gane addini ba ta hanyar Qur'ani ta wani wuri ya gane Qur'ani wanga batacce ne ba a gane aqida ba a gane ibada ba a gane mu'amalat sai ta hanyar Qur'ani da fassarar magabata su ne sun ka san Qur'ani magabatan nan fassarar su za a bi wato a samu haske a samu wayewar kai a samu ci gaba duk wanda ya rika Qur'ani ya mai fassarar ganin dama wannan ƙara durmuyewa zai yi a cikin bata shi yasa ma Allah ya kacewa yace wailul likulli afakin asim bani halaka tarwatsa sun tabbata likulli afakin ga duk wani kazzabin duk wani mai yawan ƙarya wanda ya kai makula a wajen kirin ƙarya al-asim mai yawan zunubi wato asimin mai yawan laifi mai yawa aikata laifuffuka kamar yadda wato malam Fakhru Razi a cikin tafsirin sa yace wa hadha wa'idun azim wannan kacewa ce mai girman gaske yace wal afak al kazzab makareci shi ake ce ma afak al asim ko wanda ya kai matuka fikratil asam wajen aikata laifuffuka me yasa ya samu danga wato sifofi saboda yasma'u ayatul lahi tutla alayhi
yasma'u ayatul lahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adabin aleem
yasma'u ayatul lahi tutla alayhi yana sauraron ayoyin Allah ana karanta masa za a karanta Allah ya ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza ana karantawa yana sauraron alqur'ani ana karanta masa kuma ya fahimci duk bayani alqur'ani fahimta wato mai zurfi bi ma'ana ya fahimta fahimtar da babu waton kura a ciki, babu duhu a ciki, amma saboda fitar arziki da fitar rabo sun mai sirru, sannan sai kaga ya dagi ya dogi mustakbiran, yana mai girman kai saboda shi yana ganin iya dawo yadda da Qur'ani. Ai, wasu sun gabace shi, waɗanda da gabace shi sun yi shi girma cikin musulunci. Shi ko mai girma ne, idan ya shiga musulunci daga baya an riga shi, shi girma ne kenan, zai zama biyi. Mai girman kai ne, girman kai ne bai bari ya anshi musulunci. Ba wai don bai gane gaskiyar Al-Qur'ani ba, ba don bai gane gayatanin hasken da a cikin Al-Qur'ani da bayanin da Qur'ani ya kumsa ba, a'a, kawai saboda girman kai da dibin zai rasa wani abu, matsayi ko wani abu. Saboda haka yusirru, sai kaga ya doge mustakbiran, yana mai girman kai. Ka Allah mai sana'a, ka ce a wadda dai bai ji abinda an ka karanta ba na ayoyin Allah, kawai sai ya dawwama ya doge cikin halinsa na kafirci, ya ci gaba cikin bannarsa, ya ci gaba da batarsa. Yana mai girman kai daga barin yin imani da ayoyin Allah, a wabba ya ji waɗancan ayoyin ba, sai Allah ce fa bashirhu, to yi masa bushara, ce masa albishir. Sai ya ce goro, ka ce mishi azaba mai radadi ta tabbata kanka, domin me, don a ƙara ɓata masa rai, domin an san in an ka ce albishirinka labari mai daɗi za a faɗi. Mutum ba zai ce maka wane albishirinka, ka ce goro, ya ce to an ce ai ma bulala ɗari, kaga kenan wanga izgilanci ne yake maka, domin an san ba albishir ga mutum sai abin zai labari mai daɗi. To amma Allah anan, domin ya yi musu gatse, ya rena musu, ya mayar da su banza, sai ce ka yi musu bushara bi azabin alim, ba da labari mai daɗi ba, da azaba mai raɗaɗi, wato wadda za ta same su. Domin me? Domin irin girman kan da sun kai, sun san Al-Qur'ani gaskiya ne, amma kuma sun ka doge da girman kai, to ka yi musu bushara wato da irin abin da zai same su. Daga cikin malaman tafsiri akwai wanda ya ce wannan aya ta sauka ne game da wani mushriki da ake ce ma Nadru ɗan Harisu. Shi Nadru ɗan Harisu mutum ne wanda yake hasada da ƙiyayya ta hana mishi biyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutum ne ɗan kasuwa mai yawan yawace-yawace, kuma ya samu karɓuwa a ƙasashen Ajamawa irin ƙasar Iran. Da haka in ya zo can wurin da yake ya yi karatu, sai ya sawo littafai irin na tatsuniyoyi, irin littafan na Kalila wa Dimna da dai ire-irensu, sai ya riko su, su ne guzurin da zai zo. Sai a taru gidansa yana karanta waɗannan tatsuniyoyi da abubuwan ban mamaki da an rubuce cikin wannan littafi, sai mutane su yi ta sha'awa, tun da jahilai ne, su ba su san ana irin wanga ba. Shi ko in ya yi ta waɗancan ƙasashe, sai ya zo da guzurin waɗannan littafai na tatsuniyoyi yana karantawa, ana ta mamaki, ana ta jin daɗi. To sai shi na darɗin, sai ya umfani da wagga dama, sai ya zo da irin waɗannan littafai, sai ya riƙa jan hankalin mutane su daina sauraron Qur'ani, su dawo ga sauraron wanga abu da yake karantawa. To shi ya sa Allah ya saukar da wannan aya a kansa. Akwai kuma malaman da suka ce hadda ayan nan da ke cikin suratul Luqman, shi ma wannan aya ta sauka ne wato a kansa, wanda yake wa minan nasi man yashtari lahawal hadis liyudilla an sabilillah. Cikin mutane akwai wanda yake taya ya sawo littafai na tatsuniyoyi na gatana, ya zo yana karanta wa mutane domin ya ɗauke wa mutane hankali daga sauraron Al-Qur'ani. To wannan dai labari ne an ka bai na irin aiki ne. To ire-irensa suna da yawa, Nadru ɗan Harisu suna da yawa wanga zamani, waɗanda su kullum ƙoƙarin suke su ɗauki hankalin mutane daga sauraron wa'azi. Idan ana wa'azi, sai su yi ƙoƙari su buɗe waya ko su kawo wani abu su ce dubo-dubo nan, yiwu abin da waɗanda ke yi. Shi kenan sai ya ja hankalinka daga barin sauraron Qur'ani da barin sauraron wa'azi, ka tai zuwa dibin ɗin drama, ka tai zuwa dibin ɗin comedy, ka tai zuwa dibin abin ga har a gama, ba za ka samu ƙaruwa da komi ba na abin da ake faɗi dangane da Al-Qur'ani. Kaga waɗanda duka sun bi hanya irin ta Nadru ɗan Harisu, waɗanda kullum su ba su son a ce a saurari karatun alkur'ani domin su zukatansu sun riga sun rini in ban da rinewar zuciya ta yaya ana karatun qur'ani kai ka je ka bude wani abu na comedy wasa na ɗan kwaikwayo kana sauraro alhali kuma ana karatun alkur'ani kaga wannan hadda jan hankalin wasu su zo su yi musharaka da kai ga wannan kallo ko ga wannan sauraro to sai Allah ya ce wannan mutumi a yi masa bishara da azaba mai radadi Allah madaukakin sarki ya ce
wa inna alina min ati la san an yattakhadha huzwa ulai ka lahum azabun muhim
وإذا علم من آياتنا شيئا duk lokacin da wani abu na ayoyinmu ya kai gare shi yaji cewa Allah ya saukar da aya akan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza istakhadha huzwan sai ya mayar da wannan aya abin gace sai ya samu wata kalma da zai soka ciki wanda zai sa mutane su dare su mayar da wannan labarin da aka ce an saukarwa annabi ya karanta su mayar da abin gace abin wargi saboda kalamin da zai fadi kalami ne wanda zai sa mutane su dare domin zai fadi wata bakan magana ko magana ta suka ko ya samu wani abu ya banna a cikin abin nan da an ka saukar Allah yake ulaika masu irin wanga hali daga nadaru dan harisu har zuwa ga kowane zamani lahum azabun muhin suna da azaba ta walakanci Allah zai musu azaba azabar ta walakanci Allah madaukakin sarki zai musu ya walakanta su yadda suke walakanta maganar Allah haka Allah zai bi su da halin su su ma ya walakantar da su min wara'ihim jahannam gaba gare su akwai wutar jahannama tana nan tana jiran su saboda abinda sun ka kasance watan suna yi na girman kai a nan duniya da nuna su sun yi karfin su bi gaskiya idan an kaji manzon Allah ya faɗi magana sai su rahwa shi maganar su mai da ita abin dariya to su kuwa girman kan nan da sun kai na nan duniya ya jawo Allah ya mayar da su banza ya walakanta su baya ga azabar da za su sha a ranar tashin alkiyama sannan wala yughni anhum ma kasabu shay'a abin nan da sun ka mallaka na duniya na dukiya da diya da rangama da sun ka tara duk wannan ba zai umfane su ba da komai in ji Allah madaukakin sarki in shi ka sa su suna wannan ko kuma tara dukiya da diya da tara rangama da matsayi wanga ka sa su ba su yin imani har suna gace da ayoyin Allah to a wannan rana duk waɗannan abubuwan ba za su umfane su ba wala mattakhazu min dunillahi awliya hakama abin nan da sun karika wato na matoya koma bayan Allah wato sun kariki gumukai suna bauta musu koma bayan Allah su ma ba za su umfane su ba da komi walahum azabun azim wato suna da wata irin azaba wato azaba wanda ke da tsananin gaske sanne yace
hada huda والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم
الله تي هذا هدى وانا القرآن يا جماعة هدى واتن شرياني القرآن كملل شريا قوان دي إيماني يبديشي يا تيرا يا سامر بو دنيا دلاهرا والذين كفروا سوكو ودن سنك كافر كيما القرآن بآياتنا سنك كافر كيما آيوين بآيات ربين آيوين أبنج جنسو سنك يمسون القرآن تاردى القرآن يابي قسكياتي تابي ينقريسو سنك هسكن قرآن بيني سنك قسكيات دا أتتردى القرآن أما كما سبو دا جرمان كي دا كبيلنكي دا تأسبنكي
da ban barin gadon gidanmu da fadin kaza wanda ya hana musu su yi imani, to sai Allah madaukakin sarki yace waɗanda suka yi wannan to lahum su ko suna da azabun wata irin azaba min rijzin alim, wato azaba wanda take da tsanani cikin azabobin ma mai tsananin za a yi musu. Al-rijz shine ashaddu anwa'il azab, mafi tsanani wato na nau'ukan azaba a cikin azabobi. Al-rijz ita ce mafi ciwo mafi radadi daga cikin waɗannan azabobi, kamar yadda malam Zamhashari a cikin kashaf yake wa rijz ashaddul azab, wato rijz shine mafi tsananin azaba daga cikin azabobi. Nan abinda ake nuhi da wato ayatu rabbihim cewa idan sun kaji ayoyin Ubangiji alqur'ani ake nufi, to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya kace musu da wasu irin nau'ukan azaba yace
Allahu alladhi sakhara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi'amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
Lokaci Allah tabaraka wa ta'ala kamar da mun ka fadi ya kace musu da waccan azaba yace lauma azabun min rijzin alim, to daga nan sai Allah madaukakin sarki bayan ya kace musu da nau'uka azaba kala kala, anan kuma cikin wannan aya da aka karanta sai ya zamanto Allah ya jero wasu ni'imomi wanda yayi wa mutane yayi wa talikai gaba daya, wanda ka sa masu imani za su gode ma Allah su ƙara ƙanƙan da kai ga Allah da girmama Allah. Su ko mushrikai duk da irin waɗannan ni'imomi da Allah ya yi na game gari, wanda ba musulmi kaɗai suke cin gajiyar wannan ni'imar ba, har su suna cin gajiyar in ma ba su yi musulmi cin gajiyar ba, amma kuma sun ka hinjire da irin abin da Allah madaukakin sarki zai masu. Amma da yake lokaci ya yi, insha Allah za mu dakata a wannan aya ta 11 ayar da aka karanta yanzu, aya ta 12 idan mun ka zo gobe za mu tashi da tafsirin mu insha Allah akan wannan aya ta 12 a cikin wannan sura, wato suratul jasiya. Abinda mun ka fadi daidai Allah shi ba mu lada, kuskure iya wa kana Allah shi gafarta mana. Gaba tsakanin musulmi da musulmi haramun ne, baya halasta musulmi ya yi gaba da ɗan uwansa musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da annabi ya gero wato wasu laifuffuka wanda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da laifuffukan suna da matukan muni akwai gaba, an gane ku? Yau yace wala tabaghadu, kada ku yi kiyayya da junanku, wala tadabaru, kada ku yi gaba, wanga iya ga wanga ya juya mai baya, wanga iya ga wanga ya juya masa baya, a'a wa kunu ibadallahi ikhwana, ku zamo bayin Allah ƴan uwan juna, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai lokaci cikin daren Asaniya Allah madaukakin sarki yana aiko mala'iku su rika gafarta zanuban mutane masu laifuffuka, a rika amsa tubar su kuma ana saukar da alheri gare su, amma masu gaba za a ce su waɗanga a jira har sai sun yi sulhu, waɗanga a jira su sai radda sun kai sulhu, bi ma'ana kada a karbi ayyukansu, kada a ba su lada har sai radda sun kai sulhu, an gane ko? To wannan duka yana nuna muna munin gaba, musamman ma gaba wata hitsanani shine gaba wato na zumunci ƴan uwa, sannan wanda ka bi ma wanda da tsanani shine gaba wanda ya shafi makotaka. Saboda haka nan musulmi na kwarai baya gaba da ɗan uwansa musulmi, duk wanda kaga yana gaba da dan uwansa musulmi to ba musulmin kwarai bane, dan musulmi koda wato yana aikata laifuffuka na sabon Allah zaka kishi ne akan waɗannan laifuffuka, amma ba gaba zaka azamata ba. Za ku yi sallaman musulunci da shi, za ku iya zama musamman in kana son jan hankalinsa zuwa da ya gyara ayyukansa, za ka yi kyakkyawan hulɗa da shi. Da haka baya halasta musulmi su yi gaba da junansu, amma har a ce an samu wani wanda zai zo ya yi sulhu tsakanin ku kuna gaba, ka ce shi ma wanda ya zo sulhu ɗin ko shi in bai hattara ba shi ma za ka azami shi gaba, to wannan ya nuna kenan abin da taɓin hankali ciki da kuma rashin ko kuma a ce jahilci kuburan. In banda taɓin hankali ya za ka ce wanda zai zo ya gyara tsakaninku ya bi umarnin Allah, inda Allah maɗaukin sarki ya ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaykum, mu'minai ƴan uwan juna ne, ku yi sulhu ku gyara tsakanin ƴan uwanku in wani abu ya faru, ku yi sulhu tsakanin su. Shi ya zo zai sulhu ka ce shi ma za ka azami shi gaba don ya yi aiki da magana Allah. Wannan kalma ka gabata hituwa sai ga wanda a jahili, wanda bai san ma menene musulunci, ya bai san matsayin gaba ba. Da haka dai waɗanda a haka nan su tuba, musamman cikin wanga wata ne alfarma, waɗanda ke gaba da junansu cikin wannan wata ana ji musu tsoron su yi hasaran alherin da ke cikin wannan wata, domin Allah maɗaukin sarki baya dibin masu gaba dibi na rahama a kowane lokaci. Za ka su gyara su tuba, laifi ne babba. Na'am. Dukkan musulmi waɗanda sun ka gabace mu lahira, Allah shi gafarta musu, Allah ji kansu, Allah kyautata makwancinsu, Allah maɗaukin sarki ya saka kaburukansu su zama dausayi na aljanna, Allah maɗaukin sarki ya yafe musu gaba ɗaya. Sannan matsalolin dukkanin mu musulmi muna roƙon Allah ya walwale mana matsalolinmu, abubuwan da muke ciki wato na rashin jin daɗi da kuncin rayuwa, Allah maɗaukin sarki shi walwale mana gaba ɗaya. Shi kuma wannan da ke roƙon addu'a, Allah muna roƙo ka san halin da yake ciki, Allah ka walwale masa matsalolinsa, ya Allah ka karɓi addu'ar da ya nemi mu yi masa, Allah ka karɓa, ka karɓi addu'o'in al'ummar musulmi gaba ɗaya. Ai, ita ahalul fisadi ne, don haka ko da gidanka ta rasu ba musulmi za su yi mata hidima ba, ko da ba gidansu ta tahi ba, ko da nan gidanka take ta rasu tunda ba ta bi musulunci ba, tana nan bisa ga addininta. In lokaci ya yi ka tai masallaci ta tahi toci, saboda haka idan ta mutu to shi kenan sai a kira wato su fada su reverend su zo su ɗauke ta, su za su je su yi hidimar wato gawarta ba kai ba, domin ita ba musulma ba ce. Ina fatar kun gane. Yawa, ai kamar mu a ce musulma ce wadda uwayenta kafirai, sai zamana ta ce ganin gida sai ta rasu can, to kaga ga ka'ida musulmi ne za su je su ɗauke ta su yi mata wanka su yi mata abin. A kun gane wannan da kyawu, su ba su da dama su yi mata hidimar komai. Ko da su yi mata, to musulmi za su kuma yi mata nasu. In ba su samu gawarta ba za su yi mata sallah, salatu ghaib. Don kun gane wannan da kyawu, ba saboda haka ne ita wannan tun da ahlul kitabi ce, kuma can mata mutu a hannun uwayenta shi ke ne, su za su yi hidima a birsu can. Allah maɗaukin sarki shi karɓi ayyukanmu na ibada ya samu kyakkyawan ƙarshe. Allah maɗaukin sarki ya biya da muna buƙatocinmu. Allah ya sa mu dace da abin da yake ba su wani alheri cikin wannan wata, ya sa mu cikin bayinsa waɗanda yake mu rahama. Marasa lafiyarmu Allah ba su lafiya, marasa lafiyarmu Allah warkar da su, Allah ba su lafiya, Allah ya tsawaci rashin lafiyarsu. Waɗanda gabace mu lahira Allah ji kansu, matsalolinmu Allah shi warware muna. Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, sa mu cika da imani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.